Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da subuhin wannan rana ta yau Litinin 30 ga watan Agusta shekara ta 2021, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Yusuf Aliyu Harandi ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, shugaban Amurka Joe Biden ya gana da iyalan sojojin Amurka 13 din nan da aka kashe a wani harin bom a filin jirgin saman Kabul na kasar Afghanistan a makon jiya. Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya Lahadi kan wata mota da ta yi imani cewa ta doshi filin jirgin saman Kabul da bama-bamai. Sannan mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Aida, wadda ke mataki na hudu na mummunar guguwa, ta fassamo kan jihar Louisiana mai gabin ruwa jiya Lahadi.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran. A cikin taskar rahotannin mu kuwa, muna dauke da rahoto akan abu da masana ke dauka a matsayin na kasu ga gwamnatin Muhammadu Buhari.
An yi kaza, ya fi aji daga bakin sa maimakon aji daga bakin dume ko daga bakin wani wanda a can an kashi ma dan amshe shata ne.
Kana kananan yara a yankin Sahara na Afirka na fuskantar matsalar dumamar yanayi fiye da kowa.
Matsalolin da yaran Najeriya ke fuskanta da sun hada da gurbacewar muhalli inda ake shakan iska mara kyau.
To muna tafi da duka waɗannan rahotanni. Bayan nan kamar kowace rana irin ta yau, Sarfilu Hashim Gumel zai shigo don ya gabatar muna da shirin shi na ciki da gaskiya. Amma dukkan mun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Joe Biden da matarsa Jill Biden sun gana da iyalan sojojin Amurka 13 din nan da aka kashe a wani harin bom daura da filin jirgin saman Kabul na kasar Afghanistan a makon jiya. Yan kasar ta Afghanistan wajen 170 aka kashe a harin bom din. Shekarun sojojin Amurka 13 da aka kashe sun kama daga 20 zuwa 31, biyar daga cikinsu ne masu shekaru 20 kawai. Iyalansu sun gana da shugaba Biden a filin jirgin saman soji na Daba da ke jihar Delaware, inda aka yi hidimar abin da ake kira mikawa ta martaba, wadda al'ada ce ta soji ta ansar gawarwakin waɗanda suka kwanta dama a fafatawar da aka yi a wata ƙasar waje. Mummunan harin na makon jiya ya auku ne a daidai lokacin da dubban mutane suka yi cincirindo a wajen filin jirgin saman a ƙoƙarin barin ƙasar ta Afghanistan bayan da Taliban ta kwace. Kungiyar ISIS shiyar Afghanistan ta yi ikirarin kai harin. A halin da ake ciki kuma, Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya Lahadi kan wata mota mai hadari ga filin jirgin saman Kabul, bayan gargadin da Amurkar ta yi cewa ana gab da yunkurin kai wani hari a wajejen. Sojojin Amurka sun kaddamar da harin kare kai tun daga nesa na jirgin sama mara matuki a yau din nan akan wata mota a birnin Kabul, inda suka kauda wata masifar da ke gab da afkawa ma filin jirgin saman kasa da kasa na Hamid Karzai, a cewar mai magana da yawun sojin na Amurka Captain Bill Orban. Ya kara da cewa, ba mu da shakkar cewa mun yi nasarar samun abin da muka auna. Babbar fashewar da ta auku a motar daga baya na nuna akwai dimbin bama-bamai a ciki. Amurka da wasu gwamnan kasashe jiya Lahadi sun ce a wata takardar bayani, Taliban za ta bar ƴan ƙasashen waje da ma ƴan ƙasar ta Afghanistan masu takardun izinin tafiye-tafiye da wasu ƙasashe suka bayar su fice daga Afghanistan lami lafiya. Mun samu tabbaci daga Taliban cewa duk ƴan ƙasashen waje da ma ƴan ƙasar ta Afghanistan masu dauke da takardun izinin tafiye-tafiye na wasu ƙasashen za su bar su su fice lafiya lau kuma cikin kwanciyar hankali har zuwa wurin tantance matafiya da kuma tashin su daga ƙasar, a cewar takardar ta haɗin gwiwa. Takardar bayanin mai dauke da sa hannun ƙasashen da suka hada da Burtaniya, Canada da Turkiya ta ce ƙasashen da suka rattaba hannu a takardar za su ci gaba da baiwa ƴan Afghanistan da aka ayyana a matsayin waɗanda suka cancanci sake tsudarwa takardun da suka wajaba.
Labaran duniya kenan aka saurara kashi na farko, amma kamar mu je ga kashi na biyu, bari mu fara da rahotonmu na farko. Al'ummar Najeriya da dama na ganin cewar jagorancin gwamnatin Muhammadu Buhari bata yi daidai da tsarin mulkin demokaradiyya ba, idan aka yi la'akari da salon shugabancin shi na ƙuryar ɗaki, inda baya magana da ƴan ƙasar akai-akai, sai dai amfani da ƴan amshin shatan shi wajen gabatar da wasu bayanai. Waɗannan ƙorafe-ƙorafen ba su tsaya kawai a tsakanin ƴan adawa ba, har ma da jam'iyyar APC ta shugaba Muhammadu Buhari, inda suke kiran shi da yi koyi da shugabannin duniya waɗanda aka zaɓe su ƙarƙashin demokaradiyya wajen ba da bayanan halin da ƙasa take ciki da kansa ba tare da bi ta hannun wasu ba, don kuwa shi al'ummar ƙasar suka zaɓa. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta yi komana da ƙarin bayani.
Yau an shafa kwanaki shida kenan da kaiwa jami'ar horar da sojoji ta Kaduna NDA hari, amma har yanzu shugaba Muhammadu Buhari bai fito yayi wa ƙasa jawabi ba, sai wata sanarwa da mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa Femi Adesina ya fitar da ke nuni da cewa waɗanda suka kai harin sun yi ne don ya rage martabar sojojin Najeriya a idan duniya. Akan haka ne sanata mai wakiltar jihar Borno ta Kudu kuma shugaban kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa a majalisar dattawa Muhammad Ali Ndume ya tsokaci yana cewa
shi shugaban ƙasa kuma ya tashi ya take charge. Me ya take charge? Yayi magana da ƴan Najeriya, ko yaushe yayi magana da ƴan Najeriya, duk abin da ya faru nan ya fito yayi magana, ko a ɗakin sa na kwance ko a bedroom nashi yayi magana da ƴan Najeriya. Wannan yana da muhimmanci ga abin da yake faruwa a Afghanistan yanzu. Kullum sai president na America yayi magana, an yi kaza, za a yi kaza, an yi kaza, za a yi kaza. Yafi aji daga bakin sa maimakon aji daga bakin dume ko daga bakin wani wanda a can an ashi ma dan amshi sata ne.
Amma mai magana da yawun gamayyar kungiyoyin arewa CNG Abdul Aziz Suleiman ya fito fili karara, ya ce akwai abin dubawa a yadda shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ki yin bayani a wannan yanayi na tabarbarewar harkar tsaro a kasar.
Ya gaza gwamnatin sa, ta gaza tunda dai har yanzu mutanen nan kullun sai a ce an ci karfin su, an yi wane ne, amma a ce har suna da karfin da za su shiga guri irin NDA su shiga gidaje guda biyar su kashe sojoji su dauki babban hafsan soja su tafi abin su har yanzu ba labari. Haka nan kowa abin ya daure masa kai, a ce shugaba bai taso ya zo NDA din nan ba, bai yi wani magana da za a ce gashi ya nuna damuwa ba, wato abin dai sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
To sai dai kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa Barista mai nasara Umar ya ce doka ta ba shi izini na daukan matakai.
Sashi na 150 na tsarin mulkin Najeriya ka la da ma wanda ya ba da rundunoni ko kuma hukumomi na tsaro da tabbatar da harkokin ƴan sanda da harkokin jami'an tsaro na kasa. To duka waɗannan shugaban kasa shine shugaban su. To saboda haka wannan ita ce madogara da ake bukata cewa shugaban kasa ya yi hobbasa idan waɗanda ya nada hadimai ba su biyan bukata da ake da ita ba, ya gaggawai canza su. Idan hukumomin da ke akwai suna da kamfo ba su iya biyan bukata ba, a yi garan bawul ko kuma ya canza su ko kuma ya gurfanar da su ko kuma ya ladabtar da su.
Mai magana da yawun dakarun sojin Najeriya Manjo Janar Benjamin Olufemi Soya ya fitar da sanarwa cewa za su ci gaba da gudanar da ayyukansu don gano duk wanda ke da hannu cikin wannan danyen aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu dai masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Waisu, mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Aida wadda ke mataki na hudu na mummunar guguwa ta fantsamo kan jihar Louisiana mai gabar ruwa jiya Lahadi wacce ke zagaye na 16 na ranar tunawa da bala'in mummunar guguwar nan mai lakabin Katrina. Cibiyar nazarin manyan guguwa ta Amurka ta ce guguwar ta Aida ta iso gabar ce da iska mai gudun kilomita 240 cikin sa'a guda. Dama an yi gargadi kan zuwan mahaukaciyar guguwar a Intracoastal City da ke jihar ta Louisiana zuwa gabar kogin Pearl River da kuma tafkin Pontchartrain, tafkin Maurepas da kuma birnin New Orleans. Da alamar Korea ta Arewa ta sake kunna wani wurin izinin kiliya wanda mutane da dama ke ganin ya ma samar da sinadarin plutonium na har hada makamin nukiliya, a cewar hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya a duniya a rahotonta na shekara-shekara. Hukumar kula da harkokin nukiliya din ta kasa da kasa ba ta iya zuwa Korea ta Arewa tun bayan da gwamnatin kasar ta kore ta a shekara ta 2009. Tun sannan kasar ta ci gaba da shirye-shiryenta na kirkiro makaman nukiliya, kuma nan da nan ta sake shiga gwaje-gwajen makaman nukiliya. A shekarar 2018 ta yi gwajin nukiliyar ta na baya-baya. Yanzu daga nesa hukumar ta IAEA take sa ido kan Koriya ta Arewar akasari ta wajen amfani da tauraron dan adam. A ƙarshe, ministan kudin Zambia Stephen Biko Musakodwani ya faɗi a wata hira da aka yaɗa jiya Lahadi cewa yana da muhimmanci ƙasar ta amince da sharaɗin karɓar bashin IMF saboda hakan zai sa masu bin ƙasar bashi su samu ƙarfin gwiwa, ita kuma ƙasar ta iya samun basuka masu rahusa kuma na lokaci mai tsawo. Musakodwani, wanda shugaba Hakainde Hichilema ya naɗa shi ranar Juma'a, na fuskantar jan aiki na fitar da ƙasar ta kudancin Afirka daga matsalar daɗaɗɗen bashi, kuma ya yi alkawarin bayar da muhimmanci ga tattaunawa da hukumar ta IMF. Ya gaya ma gidan rediyon ZNDC cewa yana da ƙwarin gwiwar cewa Zambia za ta samu lamunin IMF kafin ƙarshen shekara, kuma daga sannan za ta sake yanayin basukanta.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na gaba. A yayin da kasashen duniya suka karkata wajen yaƙi da ɗumamar yanayi a faɗin duniyar, wani rahoto da hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ya fitar wanda ke bayyana fargabanta game da illar ɗumamar yanayi ga ƙananan yara da sauran al'ummar duniya. Abokin aikinmu Babangida Jibrin ya ji ta bakin masana akan matsalar ɗumamar yanayi.
A wani rahoto da hukumar ta UNICEF ta fitar ta ayyana Central Africa Republic a matsayin ƙasa ta ɗaya a nahiyar Afirka, yayin da Najeriya da kuma Chadi ke kasancewa na biyu a tsakanin ƙasashen duniya da yaran su ke fuskantar matsaloli da ke da nasaba da ɗumamar yanayi. Matsalolin da yaran Najeriya ke fuskanta da sun haɗa da gurɓacewar muhalli, inda ake shakan iska mara kyau da kuma gurɓacewar ƙoramu da kuma ruwan sha. Matsalar kuma da ke haifar da rashin lafiya daban-daban. Professor Aishatu Abdulkadir, ƙwararriya akan harkar muhalli a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da Kimina a Tarayyar Najeriya.
Specifically, we are all witnesses to the 2021 flooding event across Western Europe with its devastating impact, despite their technological advancement, despite their level of preparedness.
Da bayyana cewa muna sane da irin ambaliyar ruwa da aka fuskanta a nahiyar Turai a wannan shekara da muke ciki, ambaliyar ruwa da ya haifar da matsaloli a sassa daban-daban na nahiyar, duk kuwa da irin ci gaban da waɗannan ƙasashe na Turai ke da shi, ba shi kuwa ya kamata mu ma nan mu dauki matakai da za su taimaka wajen magance irin wannan matsala.
That is a call for all that necessitates individual and collective action.
Har ila yau dai rahoton na UNICEF ya bayyana cewa yanzu haka akwai yara biliyan 1 daga cikin yara biliyan 2.2 wanda kuma ke zaune a ƙasashen duniya 33 da ke fama da matsalar ɗumamar yanayi. A cewar Mr. Peter Peter Hoskin babban jami'in hukumar UNICEF a Nigeria. Dole sai gwamnati ta saka jari wajen inganta ruwan sha, samar da asibitoci da kuma makarantu domin ilmantar da yara. Hakan zai taimaka wajen rage hatsarin da yara ke fuskanta ta bangaren dumamar yanayi. Ita ma a bangaren ta Professor Aishatu Abdulkadir ta ce akwai bukatar daukar matakai na gwamnati domin magance dumamar yanayi da ake fuskanta a Nigeria da ma sauran kasashen duniya.
What we can do in Nigeria is to tell people flooding, it will flood, you have to move.
Abinda zamu yi a nan Nigeria shine mu dauki matakai na fadakar da al'umma akan muhimmancin daukar matakai da zasu taimaka wajen hana dumamar yanayi musamman ma da ambaliyar ruwa. Yanzu dai a yanda ake yanayi na damuna, hukumomi masu kula da muhalli a Najeriya sun tashi wajen yin kira ga al'umma da su gujewa yankuna da ake sa ran za a fuskanci ambaliyar ruwa. Jihohin dai yanzu sun hada da jihar Niger da jihar Kebbi da Lagos da Kogi da Benue da jihar Kwara da kuma Taraba. Babin yanci firamare Amurka daga Najeriya.
A Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kamu na mafita baki daya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya wanda a yau ma za mu ci gaba kan korafin wasu magana da suka ce gwamnatin jihar Gombe bata ba su diyyar da take darajar gidan gadan su ba lokacin da ta karbe gidan daga hannunsu. Ku biyo mu cikin shirin. Suna na Sarfil Hashim Kunal. A makon da ya gabata ne muka muku labarin wasu magadan wani gidan baki a Gombe da ake kira Niger Palace da suka yi korafin diyyar da gwamnatin Gombe ta biya su bata kai darajar gidansu ba da yake unguwar Kumbiya-Kumbiya. Tun farko dai gwamnatin jihar Gombe ta yanke shawarar gina wa al'ummar wannan unguwa makaranta don ci gaba da ilmantar da manyan Gombe ko kuma shugabannin Gombe. A wata hira da manema labarai kai tsaye, gwamnan jihar Inuwai Haya ya ce shi dai haifaffen garin Gombe ne, sannan ya yi amfani da matsayinsa na gwamna ne domin karɓar wannan gida da ya danganta shi da wuri da ake aikata ayyukan da ba su dace ba.
Ni na yi la'akari domin ai haifaffen garin nan ne kuma ba inda ban sani ba nan. Na lura na ga cewa Gombe ita ce abin da gundumar da ba ta da makaranta ta ta kanta. Inda ake da shi yana yarwa ganin ne Central Primary School, ne ma kaina Chennai. Sannan yaransu suna wahala ko su tsallaka su tafi Bolari ko su tsallaka su zo Central, to sai kasance suna da matsala na buƙatar a taimaka a wurin. Na biyu akwai wuraren da nake ga zaman su a cikin al'umma din kamar hatsari ne. So shi ne na yi dabaru na kuma amfani da dama da Allah ba ni a matsayin gwamna na ƙoƙarin da muka mallaki waɗannan wurare domin mu samu su dawo maimakon su zama gidan asha inda ake fata ya yi mutane su zama to an yi makaranta wajen da za a ba da ilimi don yara su tashi masu tarbiyya da kuma nagartar da ya kamata su kasance sun amfani iyayensu sun amfani kuma al'umma gabaki ɗaya. To wannan yanzu shi ne dabarar da ya sa yanzu ko mun fara aiki kamar yadda Allah ya sani al'umma suka sani kuma Allah ya sa muke yi. Babu wani aikin da muka fara muka watsar saboda haka kai tsaye za mu yi insha Allah mu gama wannan makaranta kuma ta fara aiki al'umma su shiga jiya ta maimakon wasu gidajen masha yanzu an samu kuma makaranta wadda za ta amfani kowa da kowa. Wannan shi ne dabara a wannan.
To sai dai kuma duk da yake su ma magadan wannan tsohon gidan baki sun amince da cewa gina makaranta a wajen zai fi taimakawa al'umma, amma sun nemi mai girma gwamnan jihar Gombe ya yi musu adalci. Ta bakin mai magana da yawun magadan Lukman Yusuf.
A jagun da ya tafi da ni shi ne ina roƙon gwamnan Gombe da adalcin da yake yi don Allah ya taimaka abun da yake faruwa ga gidanmu da yake so a yi makaranta da ita a cikin garin Gombe.
Ka ga menene ya faru har kake roƙon gwamna na jihar Gombe bayani ko kuma gwada muku adalci?
Gidan mun da yake so a yi makaranta da ita ne kumbiya kumbiya kudin da aka bawo na wannan gidan kudin bai kai gidan kudin gidan ba saboda shekaru biyar da ya wuce a baya an taba taya gidan miliyan 14 ba mu sai da ita ba saboda inda wajen yake da balu gidan yana da fuska biyu ne da babban titi shufudadde ya shiga cikin angon kumbiya kumbiya da wata babban layi kuma a gaban ta gidan akwai dakuna guda 16 kuma da shaguna dakuna guda 16 da shago guda 7
to kaman yana da fadin jili mai kadada nawa ne aka kaman yadda kaman
a kalla zai kai 496.9 square meter shine girman filin gidan kenan
haka ne to wannan wuri da kuka ga da wajen babanku ku nawa ne
Musha shida.
Kamar nawa idan gwamnatin jihar Gombe za ta ci wannan wuri na ku kuke jin za ku sayar.
Tun da 5 years back an taya ta miliyan 14 ko ba haka bane ta yi adalci dai. Ta yi adalci dai. Gidan nan masu gyara wanda suka gada wajen mutane 16 ne. Kuma da escalations of price commodity da building materials. Inda yake yanzu a cikin namu mun kanana ne ba mu da gidan kanmu muna nan muna buga-bugan mu Allah ubangiji ya taimaka mu mun sa kofa kan wannan gidan cikin Allah ubangiji ya sa aka sai da wannan gidan ya tafi wanda bai da gida a cikin mu Allah ubangiji zai sa wannan bai zama mu wuri kansa ya samu gida na kansa amma da aka nan yi zai faru ya zame wanda yake da hope ya zama hopeless kenan
kuma ko wani abin da kake so ka ce ne
abin da zan ce shi ne ko ina roƙon mai girman gwamna ya taimaka ya mana adalci da ya duba cikin wani alhamarin ya taimaka mana ya mana adalci a mana adalci a cikin wannan abu
jin wannan korafi yasa wannan fili ya kira kwamishinan ƙasa da filaye ko da safiyo na jihar Gombe Usman Jafin Biri wanda ya ce gwamnatin jihar Gombe tana da adalci saboda haka za a duba batunsa da idan adalci to sai dai wanda yake gani ba a yi masa adalcin ba zai iya neman haƙƙinsa ta kowace irin fuska
to kazan kai yana yin aiki yanda yake ba to ba zai ce don wani traffic
haka ne
to an je da kwatin na sima da san dia su ya san ko wa to kama da yadda gurgurar abun da sai sun ya nuna to amma dole akan samu problems akan samu matsaloli
haka
to idan an samu an ambiya wanda yake da korafi akan kawo dama akwai committee to wannan korafin na san committee da ta kace da bugin ta a sake zuwa a sake dubawa in akwai fuskure da committee na position sai to sai a sake bada sai mu rubuta cikin da take na ce of that ship
haka
cewa ga abinda committee ta yi amma an samu kuskure wajen biyan wannan wuri na wuri wani da kama ka zama wuri da kuma da kuna kaza amma ta biya shi amma kuskure a biya shi kaza saboda haka kira mai girma gwamna dan sake bada ladar masarin da ya kamata da masa
eh
to da haki shi an faɗa masa haka kaman bai yarda ba abu da sun kawo kaman sabani su mutanen education ko kuma su da suna so su yi gini shi ya biya abin nan gobe mun ce duk abin da mutum yake so ya dauka kwano ne a yi buzo in kwanar ma da kadan a wurin ba rungon fitar yana su ne to har ya kai ga na tura cin na suka yi ba shi ne sun ya sai sun dawo saura in sun rubuta sun yi rekomendu wa kwamiti ta zauna da kuma kai da sanyi wa gwamna to haka ba yi ba haka shi aka kira mai angon da aka yi a kashe lokaci don in bai komplai ba kasan gwamnati ba ma so a dauki wani mija wanda ba ya da dadi a kansa wani shi ma dan kasa ne yana da haƙƙi a kan kayansa
haka ne
to shi ne amma na ga ya rubuta takarda ya kai su kwamishina a wurin a ranar talata na kwamishina a wurin a tura takarda a wajena
haka ne
yanzu mun tura mata kwamiti a zauna a kai a kan mai za a yi shi ne inda magana ta kwana ke ai ba za su yi daga ba tun da mun shigo su zana ɗauki matan akwai irin wannan problem ne a hanyar London mai tsaro akwai problem ne a can lashe sai makasar lokaci da aka yi
haka ne
akwai wanda su
Sauwaka kenan kan wannan korafi na magada saboda haka zamu jira mu kuma saka ido game da aikin da kwamitin zai yi na tabbatar da adalci ga magadan daga bisani zamu dawo domin sanar da ku abin da ya faru yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfi Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya
da haka muka zo ga shirinmu na karshe labaran duniya a takaice
Shugaban Amurka Joe Biden da matarsa Jill Biden sun gana da iyalan sojojin Amurka 13 din nan da aka kashe a wani harin bom daura da filin jirgin saman Kabul na kasar Afghanistan a makon jiya ɗan kasar ta Afghanistan wajen 170 aka kashe a harin bom din A halin da ake ciki kuma Amurka ta kaddamar da wani harin jirgin sama jiya Lahadi kan wata mota mai hadari ga filin jirgin saman Kabul bayan gargadin da Amurka ta yi cewa ana gabda yunkurin kai wani hari a wajejen Sojojin Amurka sun kaddamar da harin kare kai tun daga nesa na jirgin sama mara matuki a yau din nan akan wata mota a birnin Kabul inda suka kauda wata masifar da ke gabda afkawa ma filin jirgin saman kasa da kasa na Hamid Karzai a cewar mai magana da yawun sojin na Amurka Captain Bill Orban Amurka da wasu gumban kasashe jiya Lahadi sun ce a wata takardar bayani Taliban za ta bar ƴan kasashen waje da ma ƴan kasar ta Afghanistan masu takardun izinin tafiye-tafiye da wasu kasashe suka bayar su fice daga Afghanistan lami lafiya
Masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu da wannan subahin taku Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirinmu na hantsi za ku ji saura bokan aikinmu dauke da wasu rahotanni yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Ka'almasi Garba da ya tiya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti Jumbe Hamza ni ne naku Yusuf Aliyu Harandi ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku wani lafiya mu kuma mu tashi lafiya peace salam